والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewarsa ne rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau 11 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 24 ga watan Agusta shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke nan gandun bai cikin garin Azar jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na adda'u wa dawa na Allamah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka kamar yadda muka sani dai mawdu'in guda ɗaya ne malamin yake ta tattaunawa batu ne dangane da sharhi a kayin talalabar da shedan yake wa bayi da yadda idan mutum ya bibiye shi yake lazumtar masa da ayyuka na sako da yadda kuma ayyuka na sako idan har suka bi jikin mutum to suna masa barna ta bangarori da yawa na rayuwarsa barna wacce take ta zahiri barna wacce take ta zuci barna wacce take ta kwakwalwa ma barna wadda take ta kakkabe shi daga matsayin da yake a wajen Allah subhanahu wata'ala mai daraja da aka halice shi a kai ya dawo kuma kaskantacce cikin makaskanta duka kuma malamin yana ba da hanyoyi inda za a iya kubuta dama shine adda'u wa dawa jinya ce kuma sai a baka maganinta an yi diagnosis kuma sannan an yi prescription ku fasalan da muke yana batu ne akan al-ma'asi tujarru 'ala al-'abdi kullu aduwin cewa sako yakan sanya duk wani makiyi ya samu daban da zai iya afkawa mutum ya masa katubara wato kaman shi sako domin bin Allah yana zamantowa garkuwa ce amma sako shi kuma yana bada buga inda za a iya shiga kama a ce ganuwa ce ko garkuwa ce abu baya iya ratsata to shi kuma sako sai ya buga dan haka ta wannan bugar sai ya iya shiga yadda abokin gaba sai soke ka ko aiwatar maka duk irin barnar da zai iya yi me ya sabbaba wannan bugar ita bugar ita ce sabon ya so mu mana bayani ina ji a farkon fasalin ne muka tsaya ku kuma mu shige shi bane na'am za mu tashi kala ba'd as-salam wani daga cikin magabata yake cewa inni la'asi llaha fa a'rifu dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati ina ji nan ne muka tsaya yace yakan saba ma Allah wato duk lokacin da yayi wani abu na sako ko da bai fahimci sako yayi ba to yakan gane yayi sako ne ta dabi'un matarsa ko kuma ta dabi'un dabbarsa matarsa sai ta munana masa dabi'a to ya fahimci ya aikata ma Allah wani abu ne yanzu aka yi masa ramuwa ko kuma dabbarsa ma sai ta munana masa dabi'a lafiya laudokin sa yake ko jakin sa yanzu sai ya kafirci mala yace wa kazalika yajtariqu alayhi awliya'ul amri hakanan a dalilan sako awliya'ul amr jam'i na waliyul amr shugabanni kenan a dalilan sako shugabanni sai su dinga afkawa da katobara ijtirai su rika kiran tsaye ga ma'abucin sako bil uqubati su dinga gana masa azaba ta ba gairu ba dalili sako yana jawo haka cikin hadisin Abdullahi dan Umar ayya ambata mana wasu abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar muhajirin khamsun idabtulitunna bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun abu biyar in aka jarabe ku da su za ku dandana amma ina nema muku saran Allah kada a jarabe ku to kaga a ciki an ambaci cewa mutane ba za su kasance wato suna sabon Allah suna zaben abin da suka ga dama a cikin dokar Allah ba har sai Allah subhanahu wataala ya jarabe su da fitintunu kala-kala a sanya abokan gaba a kansu kuma mutane ba za su ki ba da zakka ba har sai Allah ya hana su ruwa daga sama ba dan dabbobi ba da ba za a ba su ruwa ba kaga waɗannan duka an nuna nau'o'in sako ne guda biyar da kuma uqubar su akwai inda ya ambata yace wajurus sultani alaihim da kuma zaluncin shugabanni akan su shugabanni su dinga zaluntar su to kaga nan sako yana sabbaba wa mutane wato yace tariqu alaihi awliya'ul amr bil uquba allati in adalu fiha wanda inda a ce za su yi adalci a cikin ta aqamu alaihi hududallahi za su tsaya masa haddodi ne na Allah akan sakon da ya aikata inda adalci za a masa a dalilin sako sai a tsaya masa yanzu kuma wanda ya sata sai a tsaya da haddi akan sa wanda ya zina sai a tsaya da haddi akan sa wanda ya sha giya sai a tsaya da haddi akan sa to amma ba tsaida masa haddin ban kuma za a dinga masa gana masa wadansu azaba wanda kuma babu lada akan sa kuma bata dauke masa wancan abin da yake kansa na laifi ba saboda laifin ne ya jawo an fahimci abin da nake bayani ko watashtaru alaihi nafsuhu kai shi karan kansa ma idan sama sai ya dinga masa karan tsaye idan sama ba zai masa da'a ba idan sama sai ya dinga masa abin da baya so fatata'assada alaihi tata'assada wato an shabbaha shi da al-asadu kenan an ce ta'assada an shabbaha shi bil asadi zaki kenan zaki ai yana da karfi kuma yana da mamaya akan abin da yake wa hari kuma yana da wato karfin kaiwa farauta to ran sa ma sai ya zamanto ta zama tamkar zaki akan sa watastas'abu alayhi sai ta zamanto ta kuntata a gare shi idan sama sai ta kuntata a gare shi duk yadda zai iya ji walwala na jin dadi sai ya rasa idan na sama shine yanzu zai zamanto makiyinsa wadalika hakan kuma yana faruwa ne lianna ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala domin biyayya ga Allah ganuwa ce hisnu ganuwa ce ta Allah biyayyar Allah ganuwa ce ta Allah allazi man dakhalahu wanda duk wanda ya shiga cikin wannan ganuwar Allah kana min al-aminina an yi sallake ku watastas'abu alayhi na'am sai zamanto ta kuntata a gare shi ran nasa falau arada hali khairin da zai so ran nasa yayi wani aikin alheri saboda yanzu ya saba da sako lam tudawihu ran nasa ba za ta bi shi ba wa lam tanqallahu kuma ba za ta jayi zuwa gare shi ba mutumin da duk ya saba sako ya shiga jikinsa yana yi yana yi to wata rana ko yana son ya daina ko kuma yana so ya aikata wani aiki mai kyau sai ya ga ya gagara aikatawa zuciyarsa na san shi ma yayi yana ga wasu suna aikin kirki shi ma yana sha'awan yayi kuma har ma ya kafa azama yana so ya aikata amma sai ya gagara me yasa saboda cin kacan da wannan sabon yayi a jikinsa takunkumin da wannan sakon yayi a zuciyarsa. Ai mun ji a baya cewa sako yana faraucewa mutum ba ya maida shi tamkar ne, tamkar fursuna. Mutum ya zama fursunan san zuciya, mutum ya zama to fursuna bawan shedanansa. To falau arada hali khairin lam tudawihu wa lam tanqadahu, da zai zo ran nasa, yana nufin ran nasa yaje zuwa ga wani alkhairin, ran sai yake masa biyayya kuma ba zai jayu gare shi ba. Wata suquhu ila ma fi halakuhu, kullun ran sai ya dinga jansa zuwa ga abin da akwai halakar sa ne a ciki. Sakon zai ta ingiza shi, yana son barin sa amma ba zai iya ba, saboda yanzu saban yayi masa wani irin barna a ciki, kuma ba shi da azama, azama mai karfi na tuba daga saban. Sau da yawa za ka ga mutane, mutum yana aikata sako kuma yana son ya aikin kirki, amma shi wannan sakon ko baya son ya bar shi. To shi wannan sakon da baya so ya barin, sai ya masa takunkumi ga wancan aikin kirkin da ya nufa. Haka na faruwa a rayuwa. Amma inda zai tuba daga wancan sakon da yake yi, to sai ya ga sauran ayyukan kirki duk an bude musu kofa. Saboda ya ce wa zalika, wato sha'a am aba, ko mutum ya so ko ya ki, haka yake faruwa a rayuwa. وذلك حكم كما لان الطاعه اسم الرب تبارك وتعالى دومن بيايا غا الله ايكن طاعه غانوا ce ta Allah ma abucin albarka da daukaka kamar ganuwa ce alladhi man dakhalahu kana min al-aminin ganuwar da duk wanda ya shige ta to ya kasance cikin amintattu yanzu ba shi da fargaba ya samu kariya duk gudun gudumar da za a yi a waje shi na nan cikin ganuwa ya samu kariya. Da'ar Allah kariya take bawa bawa. Fa idza faraka al-hisna, amma idan har mutum ya bar ganuwa, kun san mutanen da har gonakansu ma wasu suna kewayewa, har gonakai, gonakai yanzu misali kaman garin Bauchi, zan ba da misali da shi. Ai kun san ganuwoyinsa a da ko? Har yanzu akwai gefen ma da ina ji akwai sauran ganuwa. To a da lokacin da muke makaranta, za ka taso daga cikin gari, kafin ka je ganuwar nisa ne, cikin fadamu ne. Fadamu za ka yi ta shiga. Daga kogin nan kafin ka je ka jikin ganuwa, fadamu ne gaba ɗaya a wajen. Ana noman dankali ne, doya ne, dawaye. Fadamu ne a cikin garin. Inda kake ga yanzu gari ne, fadamu ne a wajen. To a mutanen da hatta ganuwarsu suna kewaye, ma'ana hatta gonakansu suna kewaye ta da ganuwa. Sukan yi haka ne idan akwai barazana da ake yawan kawo musu hare-hare. Saboda idan ka fita daga ganuwa gonarka tana waje, to idan ka je ka kuna cikin noma, sai kawai ku ga mahaya sun zo, a guje akan dawakai kafin ku farga. Sun bubbuge ku, sun kashe wanda suka kashe, sun daure wanda za su daure, sai a tafi da ku a matsayin bayi. To shine mutane suke wannan dabara, in za su gina ganuwa duk inda yake farfajiyar bukatar su, ita ma sai su gina ta a cikin ganuwa. Ga kofa kuma sarkin kofa yana nan da dakaru, in sun hango fitina nan da nan sai su rufe ta. To kaga wanda yake wajen ganuwa an biyo shi yan hari, ya tafi a guje sarkin kofa, ya bude masa kofa, wuf ya shiga aka rufe kofa, sai ya ji kwanciyar hankali. Ko ba haka bane? Na tsira. To biyayya ga Allah ita ce ganuwar Allah. Wanda yake son kariya daga Allah ya shiga cikin ganuwarsa, ma'ana yayi wa Allah biyayya. In yayi ma Allah biyayya, to Allah zai ba shi kariya. Amma duk wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah yana tare da shi. فإذا فارق الحسن أما إذا متن يرى بدا غانوا يفتا اجترا عليه قطاع الطريق ينفشي سنة قطاع الطريق ما سكسي واهنيا اجترا أساس أبكى مسا وغيرهم دوسن سما دوسن سأبكى مسا سبو دين زينا وجه يا زمان تو فريسا أبن دلاء فراوتا إيه babu kariya. Wa ala hasabi jitira'ihi ala ma'asi Allah, shi ma bawa gurgudan afkama, wato ka tobara da karan tsaye da yake yi wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu jitira'u hadhihi al-afati والنفوس عليه
هكذا irin waɗannan annobobi da ake jaraba rayuwar mutum suna al'afat da irin waɗancan rayuka na azzalumai kaman qutta'ut tariqi to su ma gurgudan irin afkawar da zasu masa da katobar da zasu masa dama jarabawa da abin nan musiba daga wajen Allah tana zuwa harce biyu ko dai ta zamanto jarabawa ce kawai yadda Allah yake wa nabulukum bisharri wal khair fitna wala nabluwannakum bishai'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat yace fa bashirus sabirin to wannan yana zuwa ne kawai daga Allah ba tare da mutun ya aikata wani laifi ba domin ya tantance suwaye masu hakuri suwaye za su yadda da jarabar da ya musu idan suka yadda sai Allah ya ƙara daukaka musu daraja wannan lokaci kuma jarabawa tana zuwa wa mutane musiba yana zuwa wa mutane a dalilin abin da suka aikata ne eh ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannayenku suka aikata ne yana ma yafe muku da yawa to don haka gurgudun irin katobarar da bawa yayi ma Allah gurgudun irin yadda kuma Allah zai saki bayinsa da halittunsa annoba da sauran wasu abubuwa na bala'i ibtila'at su masa auka wa bawa walaysa lahu shay'un yaruddu anhu kun ba shi da abin da zai kare shi dan bai nemi mafaka a wajen Allah ba abin da yazo daga wajen Allah akwai abin da yayi sai fake shi a fake ya kare shi ba Allah ba la malja min Allah لا من جاء من الله لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه با أسئل والله با أفكي و دقا أبن ديزو دقا الله سيدي إن وجن ناس أكجي أكجي مفكر ويبا هوشي ما يكي تشوى قبرة دقا تيكو ما قننك الله
فإن ذكر الله وطاعته فإن ذكر الله وطاعته domin ambaton Allah da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wasadaqata da sadaka da bawa zai wa irshadal jahili da nusar da wanda bai sani ba ya gwada masa abin da yake daidai wal amru bil ma'ruf da umarni da zaka yi da abin da Allah ya ce wan nahyi anil munkar da hani da zaka yi daga abin da aka ki a shari'a duka irin waɗannan ayyuka wiqayatun kariya ce ta ruddu anil abdi da take kare bawa take tunkuɗe masa wata musiba idan zata zo kyawawan ayyuka sukan kade wa bawa musibu sadaka faɗan gaskiya makamantan irin waɗannan sada zumunci wannan duk abubuwa ne wanda suke kare wa mutum musibu in sun zo sai kaga shi Allah ta'ala ya kubutar da shi a dalilin waɗannan ayyuka to su irin waɗannan bi manzilatul quwwa daidai suke da ƙarfi allati taruddul marada wanda take mai da jinya wato qawimu hu tai fada da shi alquwa din anan ana nufin ƙarfi wato na antibodies shine abin da yake nufi wani jinya za ta same shi sai kaga ya ji wahala bai sha magani ba taga bai fasa kuma abin da yake ba can sai ga ya wani bayan yan kwanaki sai ga ya ware saboda yana da abin nan strong immunity a jikinsa jinya ba sosai take masa illa ba wani kuma dan abu kadan taba langwai ne daga ta taba shi kawai ya langwabe daga ta taba shi ya langwabe sai allurai to don haka su waɗancan kyawawan ayyuka da ake tamkar aikin da Allah ya kaddara antibodies suke yi ne wajen tunkuɗewa kwayoyin jinya a jiki to haka su ma waɗannan kyawawan ayyuka suke tunkuɗewa duk wata abin da Allah ya kaddara na musiba in ya dinfara al'umma baka ga ko da sarati idan za a tsallake ba da Allah ta'ala ya ambata cewa za a jefa mutawa in minkum yawaru haka na al'ardika hatman maqdiya wa wasu za su faɗa amma sai ce thumma nunajjil ladina taqaw ko da azaba ne idan Allah ya aika mu al'umomi sai kaga Allah ce fa anjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun sai muka tsirar da wanda sun kai imani kuma suka bi Allah wani kuma ka an ce wa akhadnal ladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yaksubun amma wanda suka kibin Allah suka yi zalunci sai aka kama su da azaba mai tsanani saboda abin da suka aikata na sabo so kaga wadancan abin da ya sabbaba kamun da aka musu sabon da suke da Allah ya aika azaba gaba daya a garin wadancan su ko me yasa Allah ya tsayar da su saboda bin Allah da suke da imani da suke so kaga shi sai musu garkuwa to haka koda a cikin yanayi na rayuwa da'a ga Allah subhanahu wataala tana kasancewa garkuwa ne gabawa wiqayatun taruddu anil abdi bimanzilati alquwwati allati taruddu almarada wa tuqawimuhu a matsayin karfin wato jiki ne wanda yake tunkudewa jinya kuma ya fada da ita fa idza saqatat alquwwa duk lokacin da wannan karfin jikin kuma idan ya fadi babu shi galaba waridul maradi magangara duk hanyoyin da waridul maradi hanyoyin da jinya take kwararowa sai rinjaye ko ba haka bane yanzu misali AIDS da aka ce acquired immune deficiency syndrome ai idan wannan virus din ya kai wani matsayi a jikin mutum sai ya kashe masa antibodies shikenan yanzu kinsa kuma sai zama vulnerable duk wani opportunistic infection zai fada duk wani ciwon kai in yazo in ya shafa nadol ma ba zai masa tasiri sosai ba malaria idan ta zo sai ta dade tana wahalar da shi ya shashama magani ta masa treatment bas abun ba zai yi ba wannan in yazo komai sai ya dinga shiga sai ya samu wajen zama to kaga kamar haka ne shine kwatancen da yayi anan tamkar a zamanin sa akwai AIDS kaga sai ba da kwatance shigen irin na wannan ko yace bi manzilatul quwwati allati taruddu almarada wa tuqawimuhu ta'a ga Allah tamkar wadannan antibodies din ne da suke tunkudewa jinya suke fada da shi fa idza saqatat alquwwa idan wannan antibodies din ya zan babu su na fasara da antibodies saboda shi yafi dacewa galaba waridul maradi du magangara wanda yake na jinya sai ya zan yayi rinjaye fa kana alhalaku sai ga mutun ya halaka saboda yanzu duk jinya ne tazo ta samu wajen zama duk jinya ne tazo ta samu wajen zama in an sa magani ba zai tasiri ba an kutsa cikin ganuwa fala budda lil abdi dan haka ba makawa gabawa min shay'in yaruddu anhu dole sai ya samu wani abu wanda zai bashi kariya saboda shi dan adam shi karan kansa bai isa kare kansa ba dole sai ya samu wani abu wanda zai bashi kariya fa inna mujibas sayyiati wal hasanati tatadafa'u domin abin da yake tabbatar da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka kullum tunkudadde ne ya suke kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ko kawa suke wanda yafi karfi a waje shi yake tunkuda dan uwansa da mamaye shi in mummunan aiki ya san yafi yawa to sai hana kyakkyawa tasiri in kyakkyawa yayi yawa sai hana mummuna tasiri haka abin yake kullun a cikin sara'i suke ko kawa suke wa yakunu al-hukmu lil-galibi hukunci a jiki yana kasancewa ga wanda ya samu rinjaye ne kamar takaddama kamar yadda bayani ya gabata in abu mai kyau ne ya zan da'ar Allah ita ta yawaita to sai ta rinjaye mummuna aiki duk lokacin da mummuna aiki ya bujiro aka rada wa mutun yayi kyakkyawan aikin nan zai hana shi aikata mummuna in mummuna aiki ne zan yayi galaba a jikin mutun a rayuwarsa to duk lokacin da kyakkyawan aiki yazo sai dinga ganin sa abu ne amrun sa'aba aiki ne mai tsananin wahala da ba zai yi ba wa kullama qawiya janibul hasanati duk lokacin da gefan kyakkyawa ne yazan yayi karfi kana raddu aqwa tun kudewa mummuna sai fi karfi kamar takaddama kamar yadda bayani ya gabata fa inna allaha yudafi wa anil ladina amanu domin Allah yana bada kariya ga wadanda sun kai imani wal imanu qawlun wa amalu shi ko imanin nan da Allah yace yana kare masu shi furuci ne da kuma aiki ba furucin kawai bane
furucin
kuma da aiki
fa bihasabi quwwatil iman yakunu dafa'u gurgudan karfin imanin mutum
gurgudan kariyar da zai samu daga wajen Allah wallahi almusta'an Allah shine abin neman taimako
fasali na gaba mallan yace faslun alma'asi tud'ifu al'abda amama nafsihi
shi sako yana sanya shi karan kansa mutum a zuciyarsa ma ya zama mai rauni
a zuciyarsa ma da take tare da shi yake sarrafa abubuwa tare da ita ransa ma sai ya zama to mai rauni a gare shi shine yace wa min uqubatiha yana daga cikin uquba na sako annaha takunu al'abda sako yana ha'in tambawa ahwaja ma yakunu ila nafsihi lokacin da yake da matukan bukata zuwa ga zuciyarsa ta bashi taimako to sai sako din sai ha'ince shi
fa inna kullu ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi domin kowane mutum yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu yana da bukatan a rayuwarsa ya san menene zai amfanar da shi wa ma yadhurruhu menene zai cutar da shi fi ma'ashihi cikin rayuwarsa wa ma'adihi da makomarsa ai kowa yana da bukatan haka kowa yana so ya gane menene abu mai amfani haka lamarin yake menene abu mai amfani da zai amfanar da shi sai ya bibiye shi menene abu mai cutarwa da zai cutar da shi sai ya dauki mataki wajen kiyayewa imma dai amfanin duniya ko amfanin lahira cutarwa da a duniya ce za ta tsaya ko a lahira duk dai ba a santa kowane bawa yana da bukatar wannan don haka kenan wa a'lamun nasi wanda yafi kowa ilimi cikin mutane wa a'rafuhum wato a'rafuhum bidhalika ala tafsil wanda yafi su sanin abinda zai amfanar da shi da abinda zai cutar da shi a bisa bayanan sa daki daki wanda yafi kowa sanin menene zai amfanar da shi a duniya da lahira to shine mafi ilimi a cikin mutane shi kansa sakon alqur'ani da yazo ai yazo ne donan ya nuna mana abinda zai amfanar da mu da abinda zai cutar da mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai bar duniya ba duk abinda zai amfanar da mu ya kai mu zuwa ga aljanna sai da ya nuna mana ya umarce mu duk abinda zai cutar da mu ya kange mu daga shiga aljanna ya samu a wuta sai da ya nuna mana kuma ya hane mu daga gare shi ashe jullun sakon shari'a ta musulunci kan waɗannan abin ne kenan ashe wanda yafi kowa sanin waɗannan alhalal wal haram menene kuma zai amfanar menene zai cutar to shine alamun nasu haka ne ko wa aqwahum wa aqyasuhum wanda yafi ƙarfi a cikin mutane wanda yafi kaifin hankali shine aqyasu alkayisu mai kaifin hankali ke wanda yafi ƙarfi kuma yafi kaifin hankali a cikin mutane man qawiya ala nafsihi wa iradatihi wanda yake da ƙarfi a kayan zuciyarsa da kuma manufarsa ma'ana wanda shi yana da iko akan zuciyarsa kuma yana da iko akan abin da yake nufin ya aikata shi yake determining me zai kuma yana da control akan zuciyarsa shi yake sarrafa ta yace tai kaza don haka fasta'amalaha fi ma yanfa'uhu sai ya amfani da ita cikin abin da zai amfanar da shi yayi aiki da ita cikin abin da zai amfanar da shi wa kaffaha amma yadhurruhu sai ya kame zuciyar tasa da iradar tasa gabanin duk abin da zai cutar da shi to wannan shi yafi kowa ƙarfi shi yafi kowa kaifin hankali ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa cikin hadisi yace alkayisu man dana nafsahu amila lima ba'da almauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al-amali wanda yafi kowa kaifin hankali shine wanda ya ɗabi'antar da ransa ya tankwasa ta dan tai aiki ga abin da zai zo shi bayan mutuwa ya tilasta ta tayi sallah, ya tilasta ta tayi azumi, ya tilasta ta ta faɗi gaskiya, ya tilasta ta ta ci halal, ya tilasta ta tayi kaza tayi kaza ta nesanci abin da aka hana. Wa amila lima ba'da al-bauti wal ajizu, amma wanda yake rago, man atba'a nafsahu hawaha, wanda ya biyar ma zuciyarsa duk abin da take sha'awa, ta yi sha'awar kaza shikenan aikata, tana son kaza ba shi da control yi, amma hakan wa tamanna ala Allah al-amani, yana ta burace burace ga Allah, yana fatan shiga aljannar Allah da yace ya ajiye ta ne, uiddat lil muttaqina, an yi tattalin ta ne ga masu takawa masu bin Allah. To kaga kenan, ashe Ibn al-Qayyim maganar sannan ta dace da wancan hadisi, wa aqwahum wa aqyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi fasta'amalaha fima yanfa'uhu wa kaffaha amma yadurruhu, mafi karfin mutane, mafi karfin basira, mafi karfin hankali, shine wanda yake da karfi na iko a kayan zuciyarsa da iradarsa, sai ya aikatar da ita wajen abin da zai amfanar da shi, ya kame ta kuma gabarin duk abin da zai cutar da shi. Wa fi zalika, domin a cikin haka kuma irin wannan control akan zuciya, a sa ta tayi abin da zai amfanar, a hana ta abin da zai cutar. To malam yace tafawutu ma'arifin nasi, wata nuska aka ce tafawatat ma'arifun nasi. To anan ne wato ilimi na mutane ya zamanto ya bambanta, wahima muhim, ko a ce wahima muhim, tafawatan ma'arifun nasi wahima muhim, da kuma himmatuwarsu a kayan ayyuka, wa manaziluhum, da matsayinsu, wanda yake da ƙarfin control a kan zuciyarsa ba daidai yake da wanda yake da rauni, wani lokaci yana controlling ɗinta, wani lokaci kuma yana sake ta ta aikata, ba za su zama ɗaya ba. Shi ne nuna akwai tafawuti a tsakanin mutane. Fa'arafuhum, wanda yafi mutane faɗaka, man kana arifan bi asbabi sa'adati wa shakawa, wanda yafi su faɗaka game da abubuwan da za su iya sabbaba samun rabo a duniya da lahira, da kuma sanin abubuwan da za su sabbaba rashin rabo a duniya da lahira. To wannan shi yafi kowa faɗaka wanda ya san wannan. Wa arshaduhum, wanda yafi shiryuwa a cikin mutane, man athara hadhihi ala hadhihi, shine wanda ya fifita wannan akan waccan, ya fifita wacce akan wacce, ya fifita as-sa'ada akan ash-shaqawa. Dumu wani shi bai damu ba, ko da abu an ce akwai rashin rabo a nan duniya da lahira karkashin sa, shi dai kawai kusa a wata, a dai samu ba matsala. Kaga wannan ba ya kayin shiriya, amma wanda ya fi shiriya shine wanda ya fifita samun rabo na duniya da lahira a kayan rashin rabo na duniya da lahira. Kama anna asfahuhum, kaman yadda kuma mafi wauta safi wawake, kama anna asfahuhum, kaman yadda wanda ya fi wauta kuma a cikin mutane, man akasal amra, wanda ya juya al'amarin, wanda ya kaman ya me kenan, wanda ya fifita shakawa a kayan sa'ada, rashin rabon shi shi ya fi bi. An ce fa cikin wannan an fi akwai halaka, a daɗin yanzu yake gani, bai damu da azabar da take jira a kabari da kiyama ba. Shi yasa sai kaga wani ya kashe wani ma don ya dauki kudinsa. Shi yasa mutum ba abin da ya dame shi sai ya je aikata zina, ko da an ce masa za ta sabbaba masa azaban kabari da azaban lahira, a'a shi yanzu more wani yanzu yake duba ta ƴan mintin, shi bai damu ba. To kaga wannan shine asfahun nas, mafi wauta a cikin mutane, wanda ya fifita abinda aka ce akwai azaba babba tana jira kuma ba ta da iyaka a kayan dan daɗi kaɗan wanda kuma zai gushe. Shine kama anna asfahuhum man akasa al'amra, kaman yadda kuma wanda yake mafi wauta shine wanda ya akasa al'amra. Arshaduhum kuma shine kaman athara hadhihi ala hadhihi, ay man athara as-sa'adata ala ash-shaqawa. malai ce wal ma'asi takunu al abda sakofa yana ha'in tambawa menene ha'inci ne ka ayi maka abin da ba shi kake zata ba ka tsammata kyau ne sai kuma kaga muni ka tsammata taimako ne sai kaga ashe babu shi da kuma an nuna maka akasi an ha'inci bawa ke to sako yana ha'in tarbawa ahwaja ma kana ila nafsihi lokacin da yafi tsananin bukata ne ya samu taimako a ransa fi tahsili hadha alilmi wajen yadda zai ke nema ya samu ma ilimin ganewa abu mai kyau da mummuna wato yana so nuna mana cewa sako har kwakwalwar mutum yakan kange wajen kasa fahimtar menene mai kyau menene mara kyau shi saka wani lokaci mutum yana kokarin ya gane menene mai kyau amma dalilin sakon da yake ta'ammuli da isti'imali da shi sai ya kuskure sai ya fahimci mummuna a matsayin shi ne mai kyau haka al'amarin yake ko ai Allah ne ya faɗa yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku bi Allah ku kiyaye dokokinsa to Allah sai ba ku ilimi ilimin nan fa abu ne mai faɗi hatta ka iya fayyacewa tsakanin mai kyau da mara kyau shi ma ilimi ne to Allah sai ya ta'allaka samun wannan ilimin da mai takawa ko da mutum yana da wani ilimi wanda zaka ga yana amfanarwa a nan duniya to sai kaga ilimin bai zamanto masa shi kuma matukar babu takawa to ilimin bai zamanto masa dalilin da zai samu amfani ta lahira ba amfanin lahira kuma shine amfani ba amfanin duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la khaira illa khairal akhirah ai babu alheri in ba alherin lahira ba wannan ya kone cewa babu alheri a duniya akwai abin da yake na alheri a duniya to amma alheri na hakika shine alherin lahira shine abin da nan wajen ake kokarin nunawa wato wal ma'asi takunu al abda hawaja ma kana ila nafsi fi tahsil hadha al ilmi wajen samun wancan ilimin da aka ambata a baya wato na abin da mutum zai iya ganewa abin da zai amfanar da shi da abin da ba zai amfanar da shi ba to sako yakan ha'inci bawa dan ya kange shi wajen ba zai iya ganewa ma wannan ilimin ba wa itharu al hadhi al ashraf al ali yakan kange shi daga fifita rabo al-ashraf madaukaki al-ali madaukaki mafi daraja al-ashraf mafi daraja al-ali madaukaki ad-da'imi mai wanzuwa alal hadd al-khasis akai rabo wanda yake kaskantacce al-adna wala kantacce al-munqati' mai katsewa fata'ajibuhu adh-dhunubu zunubi sai ya zanya kange bawa an kamali hadha al-ilm ba zai samu cika na fahimtan wannan ilimin ba ba zai iya fayyacewa tsakanin al-hadd al-ashraf al-ali ad-da'im ba da kuma al-hadd al-khasis al-adna al-munqati' ba zai iya fayyacewa tsakanin waɗannan ba shi yasa ka sai ya kuskure wannan akan wancan sai bibi wani layi yana tsammani nan ne ya daidai al-hadi kuma ba shine daidai din ba me yasa ka bai iya gane dadan ba asali sakon da yake ne sai bai sami in ba mu manta ba a baya akwai wasiyyar da Imam Malik yayi wa Imam Shafi'i Imam Malik yana da tijo Imam Darul Hijra Imam Shafi'i ya tafi daga Hijaz asali shi Shafi'i an halishe shi a Gaza Gaza nan da ake zalunta an aka haifi Imam Shafi'i amma asalin sa Bahashi ne Bahashi ne zuriyar su annabi sallallahu alaihi wasallam to sun dawo nan Hijaz Makka nan ya zauna yana dan matashi ya zo wajen Imam Malik yin karatu a wata daya sai ya haddace mu wata gaba dayan ta da bayanan da Malik ya masa sai Malik ya ce lalle kai naga akwai alheri tare da kai insha Allah Allah yana nufin alheri tare da kai amma fala tudfi'uhu bi zalamil ma'siyah kada ka kashe wannan hasken da na hango tare da kai da duhu na sako saboda shi sako yana kashewa haske kaga wancan maganar da Imam Malik yayi ko sako yana kashe haske ai yanzu na ga basira da ilimi tare da kai kar ka yadda sako ya dishe maka kaifin ilimin nan naka wato sako yana hana mutum ya iya ganewa abin da ya kamata ya iya ganewa da zai amfanar da shi a duniyar sa da lahirar sa sako yana sabbaba haka shine yace fa tahjibu hubbunubu an kamali hadha alilmi zinibi sai ya tange shi yadda ba zai iya samun cikakken wannan ilimin da ake iya fayyacewa zare da abawa ba wa anil ishtigali bima huwa aula bihi kuma sannan ya kange shi daga mai da hankali al ishtigal nan mai da hankali bima huwa aula bihi ga abin da ya fi masa shine bin Allah to sako sai ya kange shi daga wannan wa anfa'u lahu fid darain sai ya kange shi daga aikata abin da yafi amfani a gare shi duniyar sa da lahirar sa shine ad-darain gida biyu to sako din yana kange mutun daga haka fa idza waqa'a fi makruhi idan ba wai ai fada cikin abin da ba a so mummunan abu ya gane mummuna ne shi da kansa ya gane wannan abin fa mummuna ne wa hataja ila takhallusi minhu kuma ya buƙaci yana so ya kubuta daga wannan aikin laifi ne yake aikatawa yanzu kuma ba ya san aikata wannan aikin amma fa akwai wasu nau'o'in sabon yana nan shi bai damu da su ba wannan din ne da yanzu yake so ya bari khanahu qalbuhu to asa'in nan a dalilin sako zuciyarsa sai ta haince shi zuciyarsa da yake tare da ita ma sai ta haince shi wa nafsuhu ransa sai haince shi wa jawarihi gabbansa ma sai sa haince shi baka ga misali mudminul khamr ba wanda yake kullun yana ya saba da shan giya baya rabuwa shi daga ya dan daidai to zai je a saki samu wata asai korawa in wiwi ne yake sha daga ya ga ya zama daidai da mutane sai ya ga su mutanen kaman ba su da hankali gare ya je shi ya sha waccan din hankalin sa ya karu to duk lokacin da yake so mutun ya daina irin wannan sai kaga ya zo na to wannan dai kaga babu ya mun fada akan kaza din nan da su wane ne can kuma idan ya abu nan ya ce ba zai je dan sharaf daya zuciyarsa da ransa saboda ya cudanya cikin sakon da wasu ma daban da yake yi su ne sai su haince shi sun mattakun kumi ba za su amince masa ya balle kan ba to don haka idan sako ya kai ka tutu ga mutum sai ya zamanto a cikin takunkumi da mari shay'an fa shay'an yake kaiwa mutum zuwa ga wannan manzila don haka wa kana bi manzalati rajulin yanzu shi yana so zuciyarsa ta taimake shi yana son gabbansa su taimake shi ba zai taka ya tafi gidan giyar ba zai je shi wajen kaza din ba baya so yayi wannan to gabbansa sai suki bashi taimako saboda sun nutsu a cikin laifi yanzu shi sai ya zamanto bi manzilati rajulin a matsayin wani mutum ne ma'ahu saifu da yake da takobi ka san shine babban makamin su a da kaman mutum ne da yake da takobi kad ghashiyahu sadaqu tsatsa shine as-sadaqu tsatsa ta dullube wannan takobin ya gama yin tsatsa yana cikin kubensa ya gama tsatsa ya gama tsatsa ai kubin ma na karfe yake to don Allah takobi yayi tsatsa karfen kuben nasa yayi tsatsa ina zai jayu in ka kama zaka ja zai fita kamar an yi gluwin din sa zaka ci to kamar mutumin da yake takobi ne takobin tsatsa ta lullube shi walazima qirabahu ya lazimci kubensa kuben shine qirab qirabus sayfi duk wani abu da yawanci ana istimali da qirab ne a ce wanda ake yinsa da fata duk wani abu da ake da fata contain abin nan da za a sanya wani abu a ciki ya shiga to shi wannan na takobi ana ce shi qirabus sayf to ya lazimci jikin wato ya manne da jikin wannan kuben nasa bi haythu la yanjazimu ma'a sahibihi yadda ba zai jayu ba tare da mai takobin idza jazabahu idan mai takobin ya ja in ya kama ya ja ma ba zai fita ba saboda tsatsar ta kama shi ta yi katutu laifi kenan laifin ya yi katutu a jikinsa
yayi burtsa yayi burtsa har sai ya zamanto kamar wani gulu ya manne shi da wannan sheidanin yana son fita amma ba zai iya fita ba to sai ya zama tamkar haka ne
to kuma yanzu fa arada lahu adun sai ga abokin gaba ya bujiro masa yana rataye da takobinsa mai tsatsa tsatsar da tayi katutu har ya manne a jikin sulkyan ya manne a jikin kubiyan abokin gaba kuma sai ya bujiro masa adawa yuridu qatlahu yana son ya kashe shi fa wada'a yadahu sai ya dora hannunsa ala qa'imi sayfi akan makamar wannan takobin nasa wajtahada ya dage li yukhrijahu dan ya fidda takobin nasa fa lam yakhruj ma'ahu amma takobin bai fita tare da shi ba saboda yayi tsatsa yanzu lokacin da yake da tsananin bukata a lokacin ne kuma takobin yake haka ne lamarin yake wallahi laifi yakan yi wa mutum takunkumi yana ganin ajali ya zo ma ba zai iya tuba ba wallahi alazim shi yasa sai kaga mutum idan yana aikata laifi mutum ya tsufa akwai isharar da take nuna maka mutuwa sama da tsufa to wallahi sai ga wani ya tsufa amma ba ya iya barin laifi saboda yanzu laifin ya masa katutu barwana ala qulubihim ma kanu yaksubun to kaga sai ya zama a manzila na wannan wanda takubinsa ya tsatsa lokacin da yake son jawo wa takubin dan ya kare kansa daga abokin gaba takubin sai yake fita fadahama al'adu yanzu sai abokin gaban ya auka masa wa zafara bihi sai ya rinjaye a kansa mutuwa sai ta same shi akan wannan yanayin kamar yadda zamu ji can gaba ibn al-qayyim ya bada kwatance na waqi'i waɗanda suka shaida suka ambata masa suna halarce lokacin da ake laddana wa mutum kalmar shahada amma sai ce ba zai iya faɗa ba ba ma zaman ibn al-qayyim al-jawziyya ba hatta anan a cikin wani kasar da taba ji zamanin ana jin kasar da jimawa kisasun min al-waqi'a wani malami da yake bada labarai a kasar Saudiya wallahi abin takeici ba na ce abin takeici ba abin tausayi to yace kazalika alqalbu to haka fa ita ma zuciyar take yasda'u bizunubi takan yi tsatsa saboda zunubi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawa idan ya aikata laifi nuqtata ala qalbihi nuqtatan sauda sai a diga wani bakin dugo akan zuciyarsa idan ya tuba sakola sai a koke shi tas amma idan bai tuba ba bakin yana nan partial baki haka idan ya dada aikatawa sai a sake digawa in ya dada yin wani laifin koda ba irin wannan ba sai a sake digawa yana yin laifuffuka daban-daban ko yana nana ta wanda yake yi ana digawa har sai ya zamanto gaba ɗaya zuciya ta yi baki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika ranu wannan shine katutun nan da Allah ta'ala ya ambata bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa ne ya katutu a zuciyar shi yasa ba za su iya dainawa ba wani sai ya ce daina kaza ya ce wallahi ba zai iya ba shi ba zai daina kaza ba saboda ya saba da aikin laifin shi ba zai iya ba kuma haka zai ci gaba da to kaga wannan ya zo zuciyar ta zama daidai da wanda Annabi ya siffanta a cikin hadisi aswadu min birbaddan kal khuz mujakhia baki kiran kamar motsa ta yi baki kiran kamar motsar da aka dora ta akan tuku abin nan tukunya ko randa yau da gobe ana diban ruwa da ita ko fara ce yau da gobe samu motsa akan ka kula ta shekara biyar ka zo ka ga zaka iya diban ruwan ka sha ga dai ruwan mai tsafta ne ana diba ana diba ana diba ana diba ana diba amma ba a wanke ta tana nan a aje ai wankewa shine tuba to diban ake yana ganin ba komai bane ina ganin ba komai bane sai shekara biyar mu da ana diba billahi da zai ba zaka yi shehu a ciki sai ka daure saboda tai baki kira kaji ma tana karani wata kila kishi ruwa ta kama wani akan hanya lokacin ba fiya wata ya garanda a wani kauye ya duba ya duba kamar ba zai sha ba to kuma yana cikin shi ruwan nan ta ga na bai ce shi sai ya ɗebo bismillah sai ya rufe ido kar ya ga motsa saboda in ya ga motsar ba zai iya sha ba shi dai ruwa yake bukata. To yace kazalika alqalbu yasda'u bidhunubi, haka nan zuciya ita ma take yin tsatsa game da zunubi. Wa yasiru mufkhanan bil maradi, sai ta zamanto wato ta kazanta bil maradi da jinyuyuka kala kala, ta zama alqalbul marid, jinyuyuka irin na zuciya kala kala. فإذا احتاج إلى محاربة العدو به, to irin wannan zuciya idan har yana da bukatan ya yaki abokin gaba da ita shedan kenan, to lam yajin ma'ahu minhu shay'a, ba zai samu komai na taimako a wajen irin wannan zuciyar ba. Wal 'abdu, shi kuwa bawa, inna ma yuharibu, yana yin yaki ne, wa yusawilu, yana aukawa abokin gaba ne, wa yuqdimu, yana nausawa ne gaba-gaba cikin advancing, cikin abokan gaba, bi kalbihi, da zuciyarsa. Haka abin yake. Duk jarumi idan aka je filin daga na jihadi, zuciyarsa ce take tafiya, zai ga mutum lange-lange amma aikin da zai yi abin mamaki. Kaman ba shi ba. Me yasa? Zuciyar ce take da ƙarfi, take da lafiya. Amma zuciyar da take da tsatsa na jinyar laifuffuka, dan kankanin abu ba za ta iya nusawa ta yi ba. Wal jawari tabaul lil qalbi, su gabbai ai biyayya suke ma zuciya. Annabi ya gaya mana cikin hadisi ko, ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu, zuciya ita ce. Wal jawari tabaul lil qalbi فإذا لم يكن عند ملكها قوة, in har ya zamanto wanda yake mallake da wannan zuciyar ba shi da karfi shi karan kansa, ita zuciyar batta da karfi, yadfa'u biha, da zai iya amfani da wannan zuciyar wajen kariya, fama dhannu biha, me kake zato game da ita zuciyar, inda adami malikiha, idan me ita babu shi zuciyar tana nan, ai mutum shine zuciya ko, zuciya kuma ita ce mutum, don haka haka abin yake. Wa kadhalika an-nafs, to haka nan shi kansa ramma, fa innaha takhbathu bish-shahawati wal-ma'asi, takan kazanta da sha'awoyi, takan kazanta da sako. Sha'awa, duk abin da mutum ya sha'awa biyu ya bi, duk abin da ya sha'awa yau ya bi, sako ya aikata can, ya aikata can, to ran nasa ma baki ɗaya sai zamanto ya kazanta. وتضعفه idan kuma sai zamanto yayi rauni a lokacin da sako ya yawaita, sai rauni yake a hankali kadan 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 ya yawaita, to sai zamanto dai yayi rauni, ba a iya dagewa wajen, babu azama, abubuwan kirki ba za a iya dagewa akan su ba, wallahi. Sai kaga idan laifi yayi wa mutum yawa, yana ganin masallaci ya tashi ya je masallacin, wallahi ba zai iya ba, ya gwammace tsayayen da yake ya salla a wajen, ba ga wannan suna irin haka ba, masallaci yana gefen sa amma ba za su tashi su je su salla ba, wallahi in ka ba sai ga cewa wata kila ta'ammuli da laifuffuka da suke ne sai hana su takawa zuwa masallaci, wanda riba ce a ciki, idan ka taka da kafar ka daya taku daya lada ne kuma ya shafe wa laifi, kuma har ka zo ka masallaci kana da alwala, idan ka shigo kai sallah ka zauna mala'iku suna ta maka addu'a, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allah ka gafarta masa, Allah ka ji kansa, mala'iku fa na Allah suke maka wannan addu'a kana zaune, kuma za a dinga rubuta maka lada bayan addu'ar mala'ikun tamkar kana cikin sallah. Kana fi salati ma kana fi salati hiya allati tahbisuhu, cikin sallah yake ji annabi ana rubuta masa lada, matukar dai sallar yake zo ne yake jira har liman ya zo ai sallah, kuma idan aka idar da sallah yana cikin wannan majalisin nasa bai tashi bai yana azkar, mala'iku kuma suna masa addu'a, to wani ya ji wannan din kuma ya yadda amma ba zai iya tashi yaje ba, to kaga laifuffuka ne suke sa mutum irin waɗannan abubuwa, zuciyar ta yi tsatsa, sannan a hankali ne sai ya sanya zuciyar sai ta tsatsa, wata ran ma sai kaga mutum sallah akan lokacin ma ba zai yi ta, dan kankanin abu na yawace yawacen siyasa ma zai iya hana shi ne sallah, azhar ba za a yi ba, al'asr ba za kekkewa yawa ake,
daga wannan kauye zuwa wancan kauye yanzu kan ma an daina kewaya an ko a ofisoshi ko ake kewaya ba ne da alƙalmi to dan kankanin abu ma sai kaga ya hana mutum aikata babban abin da kuma wallahi ya yadda zuciyarsa ta yadda kuma ya gamsu har ma watakila in ya gama sun yin irin wannan sukan bashi sha'awa yace mu ma dai in Allah ya zama gyara amma ba zai iya ba to duk irin wannan takunkumi ne na kanana kananan abubuwa da mutum yake yi laifuka 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 kuma baya yadda zuciyarsa ta yadda yayi shi baya ganin cewa zai tuba to sune sai su mutum takunkumi hatta taimako daga mansa za su bashi wajen yin abin da Allah yake so ba sai ya kasa neman sai ya kasa samun taimako a wajen gaban wakadhalika an-nafs haka nan ita ma rai fa innaha takhabutu bi shahawati wal ma'asi wa tad'ufu ani ana nufin an-nafs al-mutma'inna lokaci yayi nan za mu tsaya insha Allah bayanin yana da dan tsawo sai an yi takwatance in Allah ta'ala ya kira rayuwar mu mako sai mu dora inda muka tsaya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ka ba mu ikon bin abinda muke karantawa Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna ta zo makomar mu Allah kada ka kama mu da abin da muke aikatawa mun san abin da muke yi da sai ya shigar da mu cikin rahmarka fa sai fallalarka ya Allah muna roƙonka ka karba mana ka ba mu sabati Allah ka sa ƙarshen mu yafi farkon mu kyau Allah ka zauna da kasar mu lafiya dukkan abin da yake zamantowa mana barazana ubangiji Allah ka mana maganin sa Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai Allah ka ba mu wanda za su tausaya mana Allah kubutar da mu daga dukkan kutunguila da makirce makirce da kullace kullace da ake mana ciki da waje musamman mu al'umma musulmi Allah ka zauna da mu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum